sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Haran zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau, Asabar 10 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, a ji cewa a jamhuriyar Niger, hukumar jihar Difa sun rusa wata kasuwa da ta yi fice a jihar, wadda ake kira kasuwar Kara. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba, shirya kuma zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Kasar Morocco ta kafa tarihi wajen zama kasar Afirka ta farko da ta kai ga wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, bayan da ta kwaɗe Portugal da ci 1 da nema a yau ɗinnan Asabar, wanda hakan da alamar zai kauda yuwuwar Cristiano Ronaldo ya samu nasara mafi girma a fagen wasan ƙwallon ƙafa. Yusuf Ennesri shi ne ya ci ƙwallon da ta kai su ga nasara a minti na 42 da fara wasan, wanda hakan ya baiwa Morocco damar ci gaba da wannan fafutuka mai cike da ban al'ajibi, wadda ta fara tun daga lokacin da aka fara wannan gasa ta cin kofin duniya ta farko a gabar ta tsakiya. Ronaldo, ɗan shekaru 37, ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙwallon ƙafa mafiya fice a tarihi, bai fara wasan ba sai a minti na 51 a matsayin mai maye gurbi. Ronaldo, wanda sau biyar yake zama zakaran ƙwallon ƙafa na duniya, da alamar zai gama tashinsa ba tare da cin kofin duniya ko an ci kofin duniya da shi ba, ko kuma ya kai ga wasa na ƙarshe. Morocco za ta fara, wato za ta kara da Faransa ko Ingila a wasan kusa da na ƙarshe, waɗanda ƙasashen biyu kowannensu ya yi ɗaya da ɗaya wa juna. Ƙasar Iran ta zama babbar mai goyon bayan Rasha ta fuskar soji tun bayan da ta mamaye Ukraine, bisa ga bayanan sirri na baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin tsaron Burtaniya. Da alamar goyon bayan Rasha da Iran ke samu zai ƙaru, a cewar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya, saboda a ta bakinta Rasha na ƙoƙarin samun ƙarin makaman yaƙi, ciki har da ɗaruruwan makamai masu linzami daga Iran. A madadin haka kuma, Rasha na iya tayin samar da ƙwararru masu koyar da dabarun yaƙi da kuma sauran ƙwararru kan na'urori, waɗanda hakan wato za su daɗa kawo dangantaka mai ƙwari tsakaninsu. Da alamar Rasha ta yi amfani da kaso mai yawa na tarin makamai koko makami mai linzami samfurin SS-26 mai matsakaicin zango, mai ɗaukar bam mai nauyin kilogram 500 har zuwa nisan kilomita 500, a cewar ma'aikatar. Ta ƙara da cewa muddin Rasha ta yi nasarar kawo ɗumbin makamai masu linzami ƙirar Iran, ga dukkan alamu za ta yi amfani da su wajen faɗaɗa hare-haren da take kaiwa kan muhimman madafun abubuwan more da rayuwa na Ukraine. Shugaban China Xi Jinping jiya Juma'a ya jaddada muhimmancin dangantakar China da ƙasashen Larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a Saudiya, wanda hakan ya daɗa nuna tankiyarsu da Amurka. A rana ta uku kuma na ƙarshe ta ziyarar tashi, shugaba Xi ya halarci wata ganawa ta ƙungiyar ƙasashen Larabawa a yankin Gab mai mambobin ƙasashe shida, da kuma wata faɗaɗɗiyar ganawa da shugabannin ƙasashen Larabawa da China. Wannan ne karo na uku da Xi ya fice daga China tun bayan ɓarkewar cutar corona. Tattaunawar ta jiya Juma'a ta biyo bayan wata ganawa ta ɓangarori biyu, wato da ɓangaren shugaba Xi da kuma na 'yan masarautar Saudiya, wadda ta kai ga fito da takardar sanarwar bayan taro ta bai ɗaya, wadda ta jaddada muhimmancin tabbatar da natsuwa a kasuwannin mai, wanda hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa takaddama da Amurka, wadda ta buƙaci Saudiya da ta ƙara yawan man da take samarwa. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce isowar ɗaya daga cikin alluran rigakafin cutar Ebola a Uganda shekaran jiya Alhamis wani abin tarihi ne mai nuna yadda duniya ke da sukunin ɗaukar mataki kan ɓarkewar cututtuka. Alluran rigakafi juyi wajen 1,200 ɗin na nau'in Ebola Sudan sun iso kwanaki 79 kawai bayan shelar ɓarkewar cutar a ranar 20 ga watan Satumba a cewar WHO. Abin da ya faru game da Uganda na nuna cewa za a iya gaggauta tsara yadda za a ceto rayuka a daidai tsakiyar annoba, a cewar Dr. Jane Ruth Aseng Asetro, ministar lafiyar ƙasar Uganda. Sabanin abin da ya faru a baya, inda WHO ta ce kafin a fara zagaye na uku na gwada rigakafi a Guinea yayin ɓarkewar Ebola a Afirka ta yamma a shekara ta 2015, sai da aka yi watanni 7 bayan shelar ɓarkewar kafin rigakafin ya iso. Duk da haka ya zama wani babban abin tarihi da kuma ci gaba a lokacin. An zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 5 da watanni 9 a gidan yari ga wani attajiri mai rajin jaddada tsarin demokaradiyya wanda aka samu da wasu laifuka 2 na coge masu nasaba da saba tsarin haya a Hong Kong a yau dinnan Asabar, wanda hakan ne wato shine na baya-baya a jerin matakan shari'a da ake ɗaukawa kan manyan 'yan gwagwarmaya, al'amarin da masu suka ke cewa wannan wani kokari ne na dakile 'yan adawa. Jimmy Lai, wanda aka kama a wani mataki na murkushe kungiyar rajin kare demokaradiyya a birnin biyo bayan wata zanga-zangar da ta yadu sosai a shekara ta 2019 kuma a ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa da China ta tilasta amfani da ita, an ci shi tarar $257,000. Kamfanin sadarwarsa mai suna Next Digital ya kasance mai buga wata jarida mai goyon bayan tsarin demokaradiyya mai suna Apple Daily. A Latilas, jaridar ta daina aiki bayan kama manyan shugabanninta, editocinta da kuma sauran 'yan jaridar ta a bara.
Almashi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanni. A wani mataki na ƙara azama wajen yaƙi da 'yan bindiga a jihar Jifa da ke jamhuriyar Nijar, hukumomin jihar sun rusa wata kasuwa da ta yi fice a jihar wadda ake kira kasuwar Kara. Hukumomin na jihar Jifa na zargin cewa 'yan bindiga na amfani da wannan kasuwar wajen shirya hare-haren da suke kaiwa a 'yan kwanakin nan a jihar ta Jifa, musamman a cikin dare. Ga Abubakar Isa da ƙarin bayani daga jihar ta Jifa.
Asalin wannan kasuwar ta Kara da ke jihar ta Jifa an kafa ta ne da sunan kasuwar kifi kahan daga bisani 'yan gudun hijira su fara kawo sauran kayayyakin kasuwancinsu a wannan kasuwar. Hakan shi ya kawo cunkusu a cikin wannan kasuwar tare kuma da kasancewa matattarar bata gari, al'amarin da ya kai ga jami'an tsaron jihar Jifa gudanar da gagarumin samame a cikin wannan kasuwar a kwanakin baya. A 'yan kwanakin nan dai jihar ta Jifa na fuskantar yawan hare-haren 'yan bindiga, kuma hukumomin jihar Jifa na zargin cewa masu kai waɗannan hare-haren na amfani da wannan kasuwar ta Kara wajen shirya hare-haren nasu musamman ma a cikin dare. Hakan yasa hukumomin na jihar Jifa suka baiwa 'yan kasuwar ta Kara wa'adin kwanaki 2 domin barin wannan kasuwar tare kuma da cire shagunansu. Ga kuma ra'ayoyin wasu daga cikin ƙananan 'yan kasuwar a kasuwar ta Kara bayan ɗaukar wannan matakin da kuma ba su so na ambaci sunayensu ba.
Mu wannan tuwo nake saidawa, abin da aka taro mana gaskiya an tada mana tashin hankali sosai. Mu wannan 'yan gudun hijira ne a cikin karan nan, da maza da matanmu duk 'yan gudun hijira ne. Allah ya kawo wannan abu ya faru da mu ma muka buro gidajen muka bari muka zo nan kasar mu samu sukuni mu zanna. Mun samu mun zanna yau, amma wannan tashi babu shawara babu komai garangatsan da aka yi mana gaskiya ba mu ji dadin shi ba. Ba a nuna mana ba a ce mana ga wajen da za mu zanna ba. A ce ce mana komi ba kurin ku tashi ku dauke kayan ku gaba ɗaya ku bar kara. Haka muka ji mu kuma gaskiya wannan abun bai yi mana ba. Ya mana ciwo sosai maza da matan mu da muke nan cikin kara. Kuma gaskiya gwamnatin nan muna roƙon shi ya nema mana waje mai alfarma wajen da zamu zanna.
Ka san gwamnati in yake abu zai yi zai. Mun sani dokan gwamnati, mun bi dokan, mun rushe duk ruwan gaba ɗaya. Yanzu abin da muke so gwamnati ya duba ya nema mana inda za a zamna mutane talakawa wanda za su zamna za su nema abincin su. Babu dan kasuwan da babu a cikin kasuwan. Mai kifin wasu wani tarkejen duka akwai su. Wani ma sai ya zo ya wuni a kasuwan na tukuna abin da zai samu ya ci da yalin sai zai tafi da. Kuma gobe ya fita ya zo ya nema. Kuma ba karimin kasuwa bane. Duk da haka dai abun gudun ba nuna mana ba gurin da za a ce ga inda za ku zamna shine muka ji ciwon sa nan.
A yanzu haka wakilan ƴan kasuwar Takara na ci gaba da kai da kawowa domin ganin hukumomin jihar ta Difa sun soke wannan matakin. To sai dai ga dukkanin alamu bakin alkalami ya riga ya bushe. Abdu Adam na ɗaya daga cikin wakilan ƴan kasuwar.
Tashin kasuwar mu wannan ba da samani ba, ba mu da labari, gwamnati shi mai rida kansa ma ba da labari, kawai dai abu ne dai na security ne. To shi ne yanzu abin da suka duba suka gani wannan kasuwan da abin da an yi cinkusu kuma ba kasuwa ba ne tunda abin dama zamani aka yi sali ne na zamantaya kewa. To shi ne an zauna kuma abin da suka duba suka ce to yanzu wannan kasuwan nan suka ce ya kamata ya tashi kai ba kasuwa ba ne dan dai asiriyance ne abin nasu abu diya ne kenan saboda haka su dai sun ba mu suka ce mu tashi muka ce kwana nawa ne suka ce a kwana biyu ne aka ba kun akan kwana biyu nan wanda ya tashi to wanda bai tashi ba su security in sun zo su za su ya su ta kenan tashi nan da ana yanzu wannan wani ko mota makayan shi ya kai can ma kudina wani yana da shi wani bai da shi kenan saboda haka wuri ne wanda inda za zo a nema abinci a ci kuma kan zaka nema ka ci abinci ma kuma hallo ka zo ya zama kuma ka rasa kenan inda zaka yi ka ci abincin ma ka rasa dole zaka ji wahala dole abin zai zama wuya ko da ya zama da wuya dole harkan gwamnati mai aka ya ba abin da aka ya dole ne.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar ta Difa game da wannan matakin amma hakan bai samu ba. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Abubakar Isa, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba kuma suka ɗauki marayu, shin marayun na iya cin gadansu? Masu tambayar idan an tuna su ne Ayuba Isa da Malami Kurra daga garin Sarkin Noma jihar Yobe, Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, ko me yasa dalar Amurka ke hawa da sauka? Shin tashin dalar Amurka na shafar tattalin arzikin duniya? Me yasa kowace ƙasa a duniya ke amfani da dalar Amurka wajen musayar kuɗi da hada-hadarsu? Mai tambaya Alhaji Mai Nasara Nasarawa Puntuwa. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan gado. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ragowar ansar da muka samo muku daga shugaban majalisar malaman Izala reshen birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda zai ci gaba da bayani kamar haka.
To idan wanda ya dauki da na raino wanda ba dan da ya haifa ba idan ya mutu ya koma ga Allah, to na farko dai tukunna ba zai yi wasiya kafin ya mutu din cewa in na mutu duk dukiyata ga magajina ba, a'a, yayin da yake raye yana iya daukan dukiya, yana iya daukan kyauta mai yawa a dukiyar ya kyautar masa da shi ya bashi ya sadaukar masa, wannan ba laifi bane. Amma idan ya mutu to dukiya ba ta sabace, kuma koda bai haihu ba, koda bai da ainihin kani bai da wa, amma yana da wata kila danginsa, ta dangin mahaifinsa ko ta dangin mahaifiyarsa, to koda ya ce in ya mutu a dauki gadonsa gaba ɗaya da ya bari a bama wannan yaron da ya raina wanda ba danginsa ba, ba kuma shi ya haife shi ba, to ba za a yi aiki da wannan hukunci ba. Sai dai idan ya yi wasiya cewa in ya mutu, misali ya bar naira miliyan 10 shine abin da ya bari na dukiyar gado, to idan aka dubi wasiyar nan cewa a bai wuce 1/3 ba. Idan muka dubi 1/3 na naira miliyan 10, akalla naira miliyan 3 kenan ko da 300,000 da ƴan wasu canji akai. To idan misali yayi wannan wasiyar cewa a ba ma wannan dan da ya raina misali naira miliyan 2 ko naira miliyan 3, to kaga in aka tsaya a miliyan 3 din ma bata kai 1/3 na naira miliyan 10 ba, to wannan ba laifi bane a dauki dukiyar kamar yadda yayi wasiya wanda ake ce masa will kenan, a dauka a ba ma wannan shi wanda aka ce a bashi din bayan shi wanda yake ya ce a bayar din ya mutu. Amma ya a ce cewa ya mallake duk dukiyar da wannan wanda ya raine shi ya bari, to a musulunci babu wannan. Sai dai kawai a dauki dukiyar dole ne watakila akwai danginsa na bangaren uwa ko da sun yi nisa ne, ma'ana da kakansa da kakan wancan sun hada zuriya, uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma kanne ne ko kuma dai haka suke, ko kuma da kakansa da kakan wannan a bangaren uwa ko a bangaren uba ga dangantakar da ke tsakaninsu, to matukar suna raye waɗannan jinsi na zuriyarsu ɗin na tsatso, to shi wannan babu hali dama baya cikin magada sai dai a yi masa kyautatawa ko kuma a yi masa wasiya interview ta kai. Wannan shi ne abin da shari'a ya tanada a kai. Sannan kuma abin da ya shafi gado ɗin nan, akwai hikimomi da yawa wajen ba da gado. Alal misali, idan ka lura da hikimar da ba sai ka tafi nesa ba, in aka ce uba ya mutu ya bar ƴaƴansa akwai maza ciki akwai mata ciki, kuma rabon maza a cikin magada ya fi rabon mata yawa, to kasansu ɗin su maza in ka duba, in aka ba wa mace kasanta shi ma namiji aka ba shi kasansa a cikin gado, to ƙarshe wata ran sai an dawo cewa su dai nasu yana aje. Alal misali, ta yi aure tana da ƴaƴanta tana da mijinta, aka zo aka raba gado, to da aka raba gadon nan sai ta tafi da nata, kaga ta je ta ƙara ƙarfi wa ƴaƴanta da watakila mai gidanta. Shi kuma ɗan uwanta wanda shi ya fita kaso mai yawa a cikin gadon da suka gada daga mahaifinsu ko daga wanda suka gada daga gare shi, to kaga shi kuma yana da nauyin iyalin shi watakila a kansa. Sannan kuma matsala yawanci in ta taso za ka iske koda ita ce babba akan wannan namiji din, to in matsala ta taso da ita da na ƴaƴanta da ma watakila na mai gidanta, ƙarshe za su sake dawowa ne wajen wannan ɗan uwan nata kuma suna neman biyan bukata. Kaga in ma dan abin da ya gada ne, kaga an fara zaftarewa daga abin da ya gada tun ba a je ko ina ba, baya ga nashi matsalolin kuma na yau da kullum. Saboda haka wato inda za a bi ka'ida a bi kuma shari'a wajen raban gado ba tare da an sa son zuciya a ciki ba, to da an zauna lafiya kuma da zumunci ya ci gaba da dorewa. Amma saboda sabawa umarnin Allah na kin raban gado a wasu guraren, zaka iske wannan ya haifar da gaba tsakanin ƴan uwa na kusa, kuma ya haifar da gaba tsakanin hatta zuriya ma, saboda idan wasu suka taso suka gano cewa gadon su ne ko na gona ko dabbobi ko wasu dukiya mai yawa da wani cikin waɗanda suke suka yi ba baƙere kuma suka ɓoye ba a ma san da dukiyar ba, suka ci gaba da sarrafa dukiyar iyakacin son zukatansu, na farko dai kamar na yi bayani a baya abin ba zai musu albarka ba, na biyu kuma idan aka gano haka fa dole ne masu haƙƙi su nemo haƙƙokinsu. Sa'annan idan muka duba wato al'amari dangane da wato kin raban gadon nan, wato yana haifar da matsaloli masu yawa kamar yadda muka yi bayani a baya. Saboda haka babu abin da zai kawo sauki, shine a koma ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Alkur'ani dangane da rabon gado a cikin suratul Nisa'i. Sannan kuma kamar yadda muka yi bayani da masu tambayoyi suka yi tambaya, babu yadda za a yi wani wanda kawai an ɗauko shi ne ko don ana tausaya masa ko don daɗin zama ko kuma don dai kawai kyautatawa a ce ya ci gado. A'a, haƙƙin wanda za a ci gadonsa yana da haƙƙi ne sadda yake raye, amma bayan ya mutu ko da wasiyar ce ya yi kamar yadda muka yi bayani a baya, matuƙar ta zarce 1/3 na abin da ya bari na dukiya, to ba za a yi amfani da ita ba. Balle kuma a ce ya ce gaba ɗaya wani shi za a ba wa dukiyarsa ta gado. Da haka muna fata Allah ka nufe mu da bin abin da Allah yake so da manzonsa, kuma Allah ka zaunar da mu lafiya, kuma ka ba mu magada na ƙwarai, mu ma ka sa mu yi gadon abin ƙwarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To sai kuma tambaya kan tasirin dalar Amurka a hada hajar duniya. Idan mai tambaya mai nasara nasara huntuwa da ma sauran masu saurari na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a birnin Accra Ghana Hamza Adams ya samo muku daga wani masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Christ the King dake birnin Accra Ghana, Dr. Najib Ibn Hassan, wanda ya ce
abin da ke kawo rula Amerika cikin kasashen duniya yake hawa yana zauka yana inganta ni da zaman da aka yi 1944 wanda kira Bretton Woods Agreement. Wannan Bretton Woods nan wasu kasashe ne manyan kasashe kamar wuraren 44 su ga kamar da ana fani da gold ne wurin kasuwanci. To gold ne shi kawo cika saboda lokacin da aka zo Second World War Amerika ita ke sayar da kasashe kayan yaki da abubuwan supplies. To shi tana kwason gold mutane kamar kowanne sai ina san kayan Amerika ya bata gold. Shakawai gari Amurka ta tara gold din da yana da yawa ba yawan wasa ba, sannan kasashe kuma sun lose gold ba su da gold su yaje kasa. To tun da zo kasa ne timis ba su abin da za su kuma sai za su sai kai da shi. To shi aka duba cewa to yanzu zai ne tun da Amurka ta zama kasa wanda kuma tattalin arziki tana da karfi kuma kasuwanci da kuma da karfi. To why not da durkufa kan Amurka a use Amurka da zaman to ita ne a main basis da zai kasuwanci, ita ne asalin zai kasuwanci. To so shi an use dollar maimakon gold. To inda aka bar amfani da gold ke aka komo ainihin dollar. Tun da kuma kan dollar ita yanzu dollar ya zama currency da kowa zai iya ya amintu da shi ya rika cikin kasan shi ko central bank ne ko individual ne ko masu company da su rika wannan currency. Ina ga yayi kamar ka save dukiyar ka kenan, babu tunanin cewa kamar nan zuwa gaba wani abu ya faru a America hal wannan kudin ka nan dukiyar da ka je nan na dollar ya lalace. So shi wannan aminci shi ya kawo duniya kowa yake dokan dollar ya zama shine reserve ko shine abin adanawa cikin kasan. To shi ya kawo ainin karbuwa. To a wurin nan ne wannan kasashe a 44 suka ce to da an amfani da dollar zaman to international commercial currency, bi mana kudin da za ta amfani shi wurin sai da sayarwa na kasuwanci shine ya haifar da wannan damuwa jewa makasashi. Yanzu an zo an kai zo in kana neman dollar dole shi dai ka sai kayan ka mun aka export ka sai kayan ka waje shi ka samu dollar cin kasanka ko kuma ka san za ka yi ka samu baki zuwa cin kasanka tourist wannan kuma za ka samu dollar. Hanyar samun dollar na daiwa amma Africa mun samu cikas wurin batun tattalin arzikin mun da bamu da companies ne zamu produce kaya zamu isa da kaya mu kai mu sayar waje mu samu dollar dewa. To shi ga dollar ya zo ya sada cikin central bank ko cikin kasashe mu. To in dollar kuma ya sada tun da duniya sun amince dollar shine international currency na kayan na kasuwanci wanda za shi ya sai kaya ko wani duniya ne ya neman dollar. To ma wani dollar na kuma ya je ya nema kasuwa central bank ya short kasuwa ba shi nan. To dole kaga dollar ya yi sada sadan nan value shi ta shiga kai local currency ka nan kasan currency kasan ka ko kudin kasan ka nan kaga kamar nauyin shi ya ji kasa kan dollar. Ka duba mun ce kamar kwarai kuwa yana shafan tattalin arzikin duniya tunda duniya sun amince da dollar ya zama to shine kamar kudin da duniya za ta amfana shi wurin sai da sayarwa na tsakanin kasashe. To saboda shi kasan da bai iya ya tara dollar da ya isa ba to bi ma'ana kamar zai samu cikas wurin sin kaya waje shi ko kira import kenan. Don idan mutum ya je foreign exchange ko commercial bank zai sai dollar ba shi nan ya isa da. To in ya isa dan nan muna kiran wannan cost of production. Dan saboda zaka sai dollar da sada yanzu in ka sau kayan kai kuma daga waje ba zai arha ba zai sada. To in ya sada zai kawo hawan farashin kaya cikin kasa. To in wannan kuma ya faru tabbas zaka fahimci kamar rayuwar mutane in zai shiga cikin kunci da damuwa zai kuma kawo kariyar tattalin arzikin ainihin kasa.
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyi kan gado, shugaban majalisar malaman Izala reshen birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda kuma yau din nan mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ilwani Suleiman Adamu ya nada shi wakilin malaman Bauchi wanda dan haka muke taya shi murna, sai kuma Dr. Najib Ibn Hassan na jami'ar Christ the King dake birnin Accra Ghana wanda ya ansa mana tambaya kan tasirin dala a hada-hadar duniya, sannan sai wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamza Adams da producer-mu kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
So madalla gaida Ibrahim, yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyinna zai gabatar mana da shirin labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kasar Morocco Morocco ta kafa sabon tarihi na kasancewa kasa ta farko ta nahiyar Afirka da ta sami kaiwa matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin duniya ta hukumar FIFA. Bayan da yau ta yi nasarar doke Portugal da ci 1 da nema a wasan kwata final na gasar ta bana Qatar. Morocco din da ta sami zura kwallon ne tun a cikin rabin lokacin wasan na farko, inda kuma ta rike tare da jure dimbin matsin lamba daga Portugal dake kokarin farkiwa har zuwa karshen wasan. Dan jarida kuma mai sharhi kan lamuran wasanni Umar Faruk Bukoyum ya ce dama ai arena
kamar yanda muka yi fira da kai kwanan baya, kamar yanda nake magana, ita kasar Morocco a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya kasa ce wacce ba abun mamaki bane ta dauki wannan kofi. Idan kai la'akari da yadda suke buga wasa, dama na fadi halakar kwallon kafa gaba da baya da tsakiya suna da zaratan masu karfi dogayi. Kowa ya ga yanda suka kara da kasar Portugal yau suka ci ta daya, so saboda haka babu wani abun mamaki kaga cewa ainihin sun ci tsakanin ko Ingila da Faransa wanda za a buga a yau. Duk wanda ya fito tsakanin Ingila da Faransa, kasar Morocco tana aikin ta kuma sun kafa tarihi, kuma wannan abun alfahari ne ga nahiyar Afirka, saboda ba a samu kasar da ta kai wannan matsayi da suka kai ba. Kowa yana farin ciki, kuma alamu masu karfi sun nuna cewa kasar Morocco tana aikin wannan kofin.
Wannan dai muhimmiyar rana ce ga daukacin nahiyar Afirka, to amma kuma rana ce ta bakin ciki da bacin rai ga kasar Portugal, ba ma kamar shahararren dan wasan kasar Cristiano Ronaldo, wanda da alama wannan ce dama ta karshe da ya fatan samun nasarar daga kofin na duniya, amma kuma hakan bai samu ba. Ronaldo ya shigo wasan ne a zaman canji tun a farkon rabin lokacin wasan na biyu, amma kuma bai kai ga tasirin sauya sakamakon wasan ba. Hakan ya sa shi zubar da hawaye cikin kuka da jimami a karshen wasan, yayin da yake tafiya domin ficewa daga filin. Morocco din dai za ta fafata ne a wasan kusa da ta karshe da duk wanda ya yi nasara tsakanin Ingila da Faransa, da yanzu haka suke can suna fafatawa. A dai bangaren kuma dan wasan baya na kasar Portugal, wato Pepe, ya dora alhakin kashin da kasar ta sha a hannun Morocco akan alkalin wasa Facundo Tello. A wata zantawa da manema labarai jin kadan bayan kammala wasan, Pepe ya ta'allaka rashin nasarar da suka samu da halayyar alkalin wasan dan kasar Argentina na yawan dakatar da wasan da ya yi ta yi. Ya ce yadda alkalin wasan ya yi ta dakatar da wasa a lokuta da dama ya haddasa kasar ta Portugal ta kasa sukunin wanzar da tsari da kuzarinta. Gasar ta cin kofin duniya ta bana dai yana ci gaba ne da bayyana irin nata mamakin da ta zo da shi, inda kuwa jiya Juma'a kasar Brazil ta yi wa Jiro a matakin na quarter final, bayan da ta sha kashi a hannun Croatia ta hanyar bugun penalty, bayan da wasansu ya tashi a kunnen doki da ci 2-2. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To madalla ga yadda Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, Morocco ta kafa tarihi wajen zama kasar Afirka ta farko da ta kai ga gasan kusa da na karshe, ko wasan kusa da na karshe dai, a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, bayan da ta kwaɗe Portugal da ci 1-0 a yau dinnan Asabar, wanda hakan da alamar zai kau da yuwar Cristiano Ronaldo ya samu nasara mafi girma a fagen wasan kwallon kafa ta duniya. Yusuf Al-Nisri shine ya ci kwallon da ta kai su ga nasara a minti na 42 da fara wasan, wanda hakan ya baiwa Morocco damar ci gaba da wannan fafutuka mai cike da abin al'ajimi wadda ta fara tun lokacin da aka fara wannan gasa ta cin kofin duniya ta farko a gabar ta tsakiya. Yanzu dai kasar Morocco za ta kara da ɗaya daga cikin ƙasashen da suka hada da Ingila da Faransa, wanda ya danganta ga sakamakon da aka samu a yau din nan.
To masu sauraro, yanzu haka dai ana fafatawa tsakanin Ingila da Faransa, inda ake wato cikin minti na ƙarshe na ƙarin lokaci da aka yi. Ibrahim, wani hali ake ciki yanzu?
Yawa, kamar yadda ka lura muna karanta labaran, kuma idan muna kan wato abinda ake ciki a wannan karawa da ake tsakanin Ingila da wato Faransa, inda a minti na 17 Yurelen ne ko yake ya fara cin
kwallon ko ya zira kwallo ba.
Yawa, sannan ita, sannan kuma a minti na 44 Harry Kane ya ci wa Ingila.
To ba laifi, yanzu dai gashi nan naga Ingila ta samu bugu wanda daga shi ina gadin za a tashi. To masu sauraro, yanzu dai da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, sai mun haɗu a wani shirin insha Allah.